sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sarabukan aiki. Muka sake dawa a shirin mu na hantsi na yau ranar Juma'a 15 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya, za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano da ke Najeriya ta amince za ta biya diyan naira biliyan 3 'yan kasuwar da ta rusa a shaguna a gaban masallacin Idi. Za a ji cewa fadar gwamnatin Najeriya Asorok ta buƙaci 'yan adawa da ba su yi nasara a kotun ɗaukaka ƙara ba su jira hukuncin kotun koli. Sannan za ku ji cewa ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya za ta gudanar da babban taronta a Kaduna don iftila'in da ya faru a garin Tudunburi. Kama kowace ranar Juma'a, yau ma za a ji shirin yanayi da mahalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yayin da ake ci gaba da samun asarar rayukan fararen hula a Gaza da kuma matsin lambar ƙasa da ƙasa da na cikin gida akan Amurka, gwamnatin Biden na ƙara zage damtse wajen shawo kan Isra'ila ta rage ayyukan soji a yankin Palestine. Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan ya tattauna batun jiya Alhamis tare da Prime Minister Benjamin Netanyahu da membobin majalisar ministocinsa na yaƙi a Isra'ila. Taron shi ne na baya-bayan nan a cikin jerin alƙawuran da aka yi kwanan nan da nufin tursasawa Isra'ila ta sauya daga kai munanan hare-hare na bai ɗaya zuwa na auna ayyanannun wurare tare da amfani da bayanan sirri na dogon lokaci sabanin hare-haren kan mai uwa da wabi, a cewar wani babban jami'in gwamnati a yayin da yake zantawa da manema labarai a yammacin jiya Alhamis. Jami'in wanda ya yi magana bisa sharaɗin saka sunansa kamar yadda aka al'adanta ya musanta rahotannin kafafen yaɗa labarai na cewa Amurka ta shata jadawalin 'yan makonni ko ƙarshen shekara ga Isra'ila ta kammala yaƙin da take yi. Ya ce majalisar zartarwar yaƙin Isra'ila ce ta yi wa Amurka bayani kan wani wa'adi da za a iya ɗauka. A wani labarin kuma, babban hafsan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaidawa mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan da ya ziyarci ƙasar a jiya Alhamis cewa za a ɗauki wasu watanni kafin sojojin Isra'ila su fatattaki mayakan Hamas a zirin Gaza. Gallant ya ce Hamas ta shafe fiye da shekaru 10 tana shirya kayan aikin ta a ƙarƙashin ƙasa da kuma a doron ƙasa a Gaza, kuma domin rusa ƙungiyar ta tsatsauran ra'ayin Islama akwai buƙatar lokaci mai tsawo, zai ɗauki tsawon watanni da yawa. Ba a sami wani sharhi na Amurka nan take kan tattaunawar Sullivan da Gallant ba, yayin da yaƙin Isra'ila da Hamas a Gaza ke cikin wata na uku. Ofishin Gallant ya ce jami'an biyu sun kuma tattauna batun mayar da 'yan Isra'ila gidajensu da ke kusa da kan iyaka da Lebanon zuwa arewacin ƙasar, bayan dubun-dubatar mutanen sun rasa matsugunansu sakamakon faɗan da aka gwabza da mayakan ƙungiyar Hezbollah mai goyon bayan Iran. Shugaba Joe Biden ya bayyana zaɓen shekara mai zuwa a matsayin yaƙin ceton rai na ƙasarsa. Yaƙin neman zaɓensa ya karkata ne a kan haka da kuma da'awar cewa ya inganta rayuwar Amurkawa ta hanyar matakansa kan tattalin arziki da damar zubar da ciki da kuma tunkarar barazana ga demokuraɗiyya. A cikin 'yan watannin baya-bayan nan, ya zagaye ƙasar don tattauna dokokin da suka samar da ayyukan yi domin inganta ƙoƙarinsa na kare 'yancin zubar da ciki da inganta tsaron mallakar bindiga da kuma yin magana game da aikinsa na kare tsarin mulki. Ya tunkari abin da aka kira batutuwan cikin gida a cikin tsarin da ya ba shi damar isar da sakonni da dama a lokaci ɗaya, kamar ranar Litinin sa'ad da ya faɗawa taron jama'a na farko a Philadelphia game da wani wuri da aka soma shata kundin tsarin mulkin Amurka, cewa ma'aikatan kashe gobara sun taɓa ceton gidansa daga ƙonewa. Daga fadarsa ta White House, da alama Biden yana da ƙwarin gwiwa game da damarsa na kada abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasa Donald Trump.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da gwamnatin jihar Kano ta amince za ta biya naira miliyan 3,000 a matsayin diyya ga 'yan kasuwar da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya rusa wa kantina a bakin harabar babban masallacin Idi na Kano, a makon farko na kama aikin sa a watan Yunin bana. Masana a fagen demokuraɗiyya da dokokin ƙasa sun fara fashin baki. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwarana dauke da ƙarin bayani.
Tun da fari dai ɗan kasuwar ne suka maka gwamnatin Kano a gaban babbar kotun tarayya da ke Kano suna kalubalantar matakin gwamna Abba Kabiru Yusuf na rusa musu kantina. Lamarin da suka ce ya jefa rayuwarsu da ta iyalai cikin ɗimuwa. Bayan shafe watanni ana shari'ar kotun ta yanke hukunci da ke umartar gwamnatin ta biya ɗan kasuwar diyyar naira miliyan 30,000. Sai dai ganin an ɗauki wani lokaci gwamnatin bata ce uffan ba, ‘yan kasuwar suka gurfanar da babban bankin Najeriya CBN da wasu bankunan kasuwanci da gwamnatin Kano ke mu'amalar kuɗi da su a babbar kotun tarayya da ke Abuja domin samun wata oda ta musamman kan waɗancan kuɗaɗe da kotun tarayya ta Kano ta ce a biya su, al'amarin da ya sanya gwamnatin Kano ta garzaya neman sulhu. Barista Garba Abubakar Yusuf lauya ne mai zaman kansa a jihar Jigawa ya yi fashin baki.
Wato a irin wannan gaba wanda ka samu hukunci a kansa zaka yi karan wanda yake aje da kuɗin sa kamar banki gida wannan gabar shi ake kira da gani show. Yazo ya faɗi dalilin da yasa ba zai ciro wannan kuɗaɗe da aka ce ya bayar ba da suke hannunsa na wanda ka samu hukunci a kansa. Idan ya iya tabbatarwa cewa akwai su dalilai sai kotu ta hana. To amma wannan ko baya hana mutum ya abu ta bayan gida a biya kuɗin ko kuma a yi wata yarjejeniya da ta saba wannan kamar yadda ta faru a wannan shari'a. To saboda haka wannan al'amari da suka kawo na baya ya kori waccan magana ta naira biliyan 30.
Yanzu dai gwamnatin Kano ta yarda bisa tafarkin sulhu za ta biya waɗancan 'yan kasuwa da ke hada-hadar kasuwanci a gefen harabar babban masallacin Idi na Kano jimlar kuɗi naira miliyan 300,000 saboda lalata dukiyarsu da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi, kamar yadda lawan 'yan kasuwar barista Nura Ayagi ya shaidawa kotu a zamanta na jiya Alhamis. Dr. Kabiru Sa'idu Sufi malamin kimiyyar siyasa ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano ya yi tsokaci.
Duk inda aka ce za a yi sulhu to lallai akwai gamsuwa da aka samu cewa an samu sabawa wani, sannan kuma ake neman a samu daidaito a tsakani. Irin wannan kuma abinda za a ce a game da darasi shine wato sai ya kasance duk lokacin da mutum ya yi kuskure din kuma ya gane to sai ya yi kokarin a kiyaye irinsa a gaba.
Shi kuwa Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke koyar da dabarun mulki da kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero Kano ya ce wannan yarjejeniyar sulhu nasara ce ga bangarorin.
Za a iya cewa wannan sulhun nasara ce ga bangarorin guda biyu waɗanda aka rusa wa gine-ginensu, wataƙila kuɗin da aka ambata zai iya mayar musu da abin da suka yi asara. Sannan nasara ce ga gwamnati saboda an koyi darasi nan gaba za a dinga yin abu cikin taka tsantsa. Bangaren asara al'ummar Kano gaba ɗaya kaiwa asarar saboda kuɗi zambar miliyan 300,000 za su iya yin ayyuka muhimmai ga al'umma, amma yanzu za a ɗebe su a biya diya na abin da aka yi ba akan ƙa'ida ba.
Sai dai da na nemi ƙarin bayani babban lauyan gwamnati kuma Attorney General na Kano barista Haruna Isa Daideri da lauyan 'yan kasuwar barista Nura Ayagi waɗanda su ne suka wakilci ɓangarorin biyu wajen cimma wannan yarjejeniyar sulhu. Dukkaninsu sun ƙi cewa uffan game da lamarin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Harin zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Kasar Japan na ƙara faɗaɗa ƙawancen tsaro da ƙasashe da dama na kudu maso gabashin Asiya. Gabanin taron koli na Japan da ƙungiyar ƙasashen yankin ta ASEAN mai zuwa, wanda manazarta ke ganin cewa taro ne da zai warware halayyar nuna ƙarfi da ƙasar China ke yi a yankin. An tsara ƙasar ta Japan ce za ta karɓi baƙuncin taron na bikin cika shekaru 50 na ƙawancen ƙasashen Asiya da Japan a birnin Tokyo daga ranar Asabar zuwa Litinin. A ranar Laraba, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya bayyana cewa Japan da ƙasashe goma na ƙungiyar ASEAN na ƙoƙarin faɗaɗa alaƙa a daidai lokacin da tsarin zaman lafiya da bin doka da oda na ƙasa da ƙasa ke fuskantar babban ƙalubale. Kishida ya ce ƙalubalen da ake fuskanta a yankin Indo-Pacific sun haɗa da ƙoƙarin canza tsarin da ake kai a gabashi da kudancin tekun China da ƙoƙarin da Koriya ta Arewa ke yi na ƙara ayyukan makamin nukiliya. Kishida ya kara da cewa ASEAN ita ce mabudin tabbatar da manufofin Japan na samar da yanci da walwala a yankin na Indo-Pacific. Ya kara da cewa wadatar tattalin arzikin kasashen goma na ASEAN zai iya samuwa ne kawai idan aka kare zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Shugaban 'yan sandan kasar Haiti yana ziyara a kasar Kenya a daidai lokacin da hukumomin kasar ke shirin tura 'yan sanda zuwa yankin Caribbean da ke fama da rikicin 'yan daba. France Elbe na ziyarar kwanaki uku ne domin tattaunawa kan harkokin tsaro tsakanin kasashen biyu, a cewar wata sanarwa da shugaban 'yan sandan Kenya ya fitar. Ziyarar Elbe na zuwa ne kwanaki bayan da tawagar Kenya ta tashi zuwa Haiti domin tattaunawa da mahukuntan kasar. 'Yan sandan Kenya za su jagoranci wata rundunar ƙasa da ƙasa da ke da goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa Haiti. To amma shirin tura sojojin ya haifar da cece-kuce a yayin da take fuskantar matsalar doka a cikin gida. Adadin kashe-kashe da sace-sace masu nasaba da gungun 'yan ta da ƙayar baya a Haiti ya ƙaru a cikin shekarar da ta gabata.
Gaida Murtala Faruku Sanginna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Fadar gwamnatin Najeriya ASUROC ta buƙaci 'yan adawa da ba su yi nasara a kotun ɗaukaka ƙara ba su jira hukuncin kotun koli maimakon zargin ana musu kafar angulu. Wannan na zuwa ne bayan zanga-zanga da magoya bayan wasu gwamnonin adawa suka yi da ke zulumin ba tabbas a kotun koli. 'Yan adawa sun yi zanga-zanga a jihohin Kano da Nasarawa da neman lalle a bi kadinsu a shari'ar da suke cewa sun lashe zaɓe ta hanyar da ba tantama. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasira Adamel Hikaya ya aiko mana.
Bai ba wa shugaba Tinubu shawara na musamman kan siyasa Ibrahim Kabir Masari ya ce ba wani dalilin da zai sa shugaban ya yi katsalandan ga lamuran shari'a da ke zaman sashi mai cin gashin kansa. A nan Masari ya ce gaggawa na damun wasu masu hamayya da kan yi riga malam masallaci a yanke hukunci.
Ni kuma sai nake ta mamaki saboda kaga ai 2015 jihar Bayelsa tun daga kotun farko har ya zuwa kotun ɗaukar ƙara duk jam'iyyar APC bayan an yi zaɓe ita ce ta yi nasara. Za a je a rantsar da gwamnan jihar Bayelsa na APC wanda mutane suka zaɓa a wannan lokacin. David Lyon yana ta koyon yadda ake yin fareti da sauransu. Ranar Asabar za a rantsar da shi ran juma'a aka ce an kore shi. Amma duk wannan lokacin bangaren shari'a sun yi daidai. Ni ina ganin cewar dan an yi mataki daya na biyu ba ka samu nasara ba, ba shi bane cewa ba za ka samu din ba. Akwai misalai da yawa shari'u waɗanda suke an fara su daga mataki na farko ko kotun farko da kotu ta biyu ta ɗauka ƙara, amma kuma aka zo kotun Allah ya ta warware abin da duk waɗannan kotunan biyu suka yi.
Gwamnonin adawa irin na Kano, Zamfara, Filato da sauransu na gaban kotun kolin don rashin nasara a kotun ɗaukaka ƙara. Kwamishinan labaru na Zamfara Manir Mu'azu Haidara ya ce ba kamar yadda kotun koli ta kwabar da duk kujerun APC daga jihar 2019 ba su suna da yakinin lashe zaɓe a inuwar PDP.
Abin da ya faru a 2019 abu ne wanda aka taka doka da a yi primary election ba. So abin ban mamaki ne da ban kunya a ce yau 'yan APC su ne suke tada jijiyar waya cewa sai kotu ta kwata kujerar gwamna ta basu. Wannan ba karamin koma baya ba ne ga demokuraɗiyya, domin sun san cewa idan kana kan mulki aka kada kai, to shin kai da kake kan mulki kai ne ka magudi ko kuma wanda ya kada kai kana mulki shi ne magudi?
Ga jigogin jam'iyyar NNPP da ta lashe jihar Kano na nuna ana yi wa uban tafiyar Rabiu Musa Kwankwaso makarƙashiya ne, amma hakan ba zai karya musu gwiwa ba. Jigon NNPP Buba Galadima ya sha gwada Kwankwason da zama madugun siyasa.
Ai, an ga yadda al'umma suke fitowa su yi mana tarbiyyar haba-haba sai mutum ya rasa inda zai tsaya a titi kilomita biyu uku. Ai, abin daga Allah yake ya wuce dukkan inda wani mutum yake zato. Mun san muna da maƙiya, muna da mahassada akan abubuwa da muka yi a rayuwa ko muke yi. Me yasa al'umma suke kaunar Kwankwaso? Me yasa Kwankwaso yake cewa yafi kowa aiki? Me yasa Kwankwaso yake cewa shi na talaka ne? Wayanda suka yi gwamna da shi suna nan suna ta irin wannan shirme, hasada da kiyayya, amma ta rage shi ne? Sai gaba yake ci kamar wutar rani.
Yanzu za a jira hukuncin kotun kolin da kan zo tamkar yankan wuka inda ba batun ɗaukaka ƙara. Nasiru Adamali, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, Har yanzu dai muna Najeriya, kungiyar gwamnonin arewacin ƙasar za ta gudanar da babban taronta a Kaduna da kuma zummar ziyara al'umma tudun biri da bambiyan halaka fiye da mutane 100 da sojoji suka jefa. Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya Alhaji Inuwa Yahaya ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Lalle za mu yi taro cikin ikon Allah domin mu tattauna matsaloli da suka shafe mu, suka shafi jihohinmu da kuma al'ummar arewacin Najeriya da ma Najeriya gabaki ɗaya. Kowa dai ya san a kwanakin nan iftila'in da ya sauka tudun biri da ake faɗi a ƙaramar hukumar Igabi ta jihar Kaduna a sakamakon harbin bom bisa kuskure da sojoji suka yi har kusan mutum 100 suka mutu. A sanadin wannan da ya faru, gwamnan jihar Kaduna ya fito ya ce a yi bincike kuma a bayyane don a gane dalili kuma a yi maganin aukuwar haka. Shugaban ƙasa ya samu wakilcin mataimakin shugaban ƙasa shi ma ya je ya furta haka, ya amince cewa a yi wannan bincike. 'Yan majalisar dattawa sun je, 'yan majalisar wakilai sun je, manya-manya malamanmu da sarakunanmu musamman shi sarki musulmi da kuma sauran shugabanninmu na arewacin nan, kowa ya yi kira da cewa a yi bincike, ba ma kawai ya tsaya a bincike ba, a tabbatar in an dau matakin aiwata abin da duka kwamiti da aka kafa na binciken nan zai gano. Mun ga uwar bari za a dau matakan da zai sa abubuwan nan ya kasance a musu iyaka yanzu.
A matsayin ku na gwamnoni na arewa, wani mataki za ku dauka ku tabbatar da an biya diya ta ainihi ta gaskiya kuma ta kai ga waɗanda suka rasa rayukansu ko iyalansu da sauransu? Daɗin daɗawa, akwai wani abu da za a yi al'ummar wannan ƙauyen na inganta rayuwarsu ta fannoni daban-daban domin a sanyaya musu wannan masifa da isfila'i da ya faɗa musu?
To, a yi zuwa yanzu na san duk wanda suka je, wasu sun kai na zahiri, wasu sun kai alƙawari, da a yi kyautata wa mutanen nan. Misali, shi mataimakin shugaban ƙasa ya alƙawarin cewa akwai wani tsari na fulako da da za a fara a Sokoto, amma yanzu za a fara ma daga wannan guri ganin yanda gurin yake. Duk shugabanni musamman shugaba na gari ai ba zai so ya ga al'umma suna cikin tagayyara, cikin kunci, kuma in ba ma ga yanzu da aka yi wannan ba ai da watakila sun zuba san me suke ciki ba. Akwai haƙƙi na biyu, ka sani shi farai farai ne, duk abin da za a yanzu ba zai biya rai ba. To, dole ne a yi ƙoƙarin kuma a biya diyya ɗin, saboda biyan diyya wajibi ne, kuma in aka biya diyyan nan shi kenan fa kuma nan gaba kowa zai ya san da cewa ba zai yi kawai ka zo ka shiga cikin garaje ko bisa ganganci ko ku bisa kuskure ɗin ba kamar yadda ka faɗa.
An sani cewa gwamnoni a Najeriya ko ƙungiyarsu suna da ƙarfin gaske a tsari na demokuraɗiyya ko kuma mulkin ƙasa. Idan gwamnoni suka sa abu a gaba, ana ganin cewa shugabanni suna masa biyayya domin shi ne zaman lafiyar kowane shugaba ne, domin gwamnoni su ne abokan tafiyar shugabanni. Ashe, idan kuka sa ido kuka matsa lamba, haƙoƙi da abin da ya dace duk waɗannan mutane na tudun biri ana fata za su same shi ko?
Cikin ikon Allah, ai yanzu abin da muka fuskanta shi ne muje mu jajanta musu, mu gano abin da muka gani ma da idonmu kamar yadda sauran shugabanni suka gani, sannan kuma mu bi musu haƙƙi da kado. Za mu yi tsayuwar daka, ai ajere-ajere ne wa aka ce na kure kashi-kashi, an yi wannan kashi-kashi-kashi, yanzu yau in an yi a Kaduna ba ni da tabbacin gobe ba za a iya sa a Gombe ba, to me zai hana ku ba za mu dau mataki ba?
Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya Alhaji Inuwa Yahaya kenan a hirarsa da Umar Faruk Musa. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai. Madalla. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, tare da ni Aisha Mu'azu. Waiwai aka ce adan tafiya. Yayin da wannan shekara ta 2023 ke shirin bankwana, za mu waiga baya mu zakulo wasu muhimman mawdu'an da muka tattauna a cikin shirin cikin wannan shekara. To ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a ranar 10 ga watan Maris na wannan shekara, sa'ad da aka karrama ranar mata ta duniya. Shirin ya haska fitila akan yadda dumamar yanayi take tasiri a rayuwar mata da yadda za su iya kawo canji a wannan fanni. A wata hirar da na yi da shugabar kungiyar Arewa Women Initiative for Climate Change a WIFCA, Alawiya Baba Musa, wacce take kokarin ganin cewa al'umma musamman ma mata sun ba da gudunmawa wajen shawo kan matsalar gurɓata muhalli, ta gano wasu mata da fatara take tilasta musu sanya lafiyarsu cikin haɗari duk da cewa sun san illar abin da suke aikatawa.
An samu wata unguwa da suke amfani da gutsattsarin robobi, wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice saboda idan suka zuba shi wuta ta fita shi, sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kadan, maimakon a sai ice na naira 50 da zai maka girki, to ko da ita naira 20 kin kika zuba shi wannan abu na ayafa, tunda ai roba ce nan da nan wuta za ta yi ta ci. Akwai gidajen da muka samu su ba sa ma sayan itan, kawai iya wannan roba suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su girki da su. Sai muka auna iskar duk gidajen da suke amfani da ita wannan ayafa, sai ya zama na iskar da suke shaka tana dauke da su wa'annan sinadarai masu cutarwa. To bayan su kuma akwai wasu sinadaran da su kuma zaki ga suna cutarwa sosai ga lafiya da jikin dan adam. Muka tambaye su sai suka ce ai akwai mata da su ya zama na su kuma sana'ar su ce suna zuwa yara kanana suna zuwa su samu robobi da ledoji da taya da su takalma duk su kai musu sai su kona su, idan suka kona su suka narke sai su dinga kwasan su da zafin su sun narke su dinga mulmula su suna tsoma a cikin ruwan sanyi. Duk da zamu iya cewa kin ga kamar su ma suna taimakawa gurin rage datti ne a cikin mahalli ta hanyar sarrafa shi ita wannan robobin ana mai da ita wani abu, to amma kuma aka duba wani bangaren zaki ga cutarwar da hakan take yi yafi alfanin abin da suke yi, tunda a garin konawar su kansu suna shakar hayaki da suke jawo cututtuka da yawa musamman cututtukan da suka danganci numfashi. A nasa bangaren kuma Ibrahim Pam mai sa ido akan harkar dumamar yanayi a Majalisar Dinkin Duniya ya ce shawo kan matsalolin mata yana buƙatar a dama da su a gwamnati ta hanyar ba su dama a siyasance ko kuma ba su manyan makamai.
A yanda tsarin take koyuwa a duniya, shugabancin kasa in ba da mata a kaiwa ba a samu cikon 35 din ma ai wannan compromise ne. Abin da ya kamata yanzu yanzu ana maganin gender equity, so ya kamata tsarin zai kai at least don haka albar tsara kuma haka ake ganin zai cika ambition na sustainable development. So ni a gani na dole sai in za a cika alƙawari da aka faɗa, wannan 35 din ma ai ba a kai ba. Kuma wannan ya zama koma baya wasu maganin development. Dole a nemi yadda za a kai wannan 35 ɗin ko da ba ta zaɓe ba, at least zuwa ganin su appointment da sauran positions masu mahimmanci.
Ita kuma shugabar kungiyar Oxfam a Afirka, Malama Fati Nze Hassan, ta ji tsokaci ne a game da kalaman shugaban taron sauyin yanayi na duniya COP28 kan dakile amfani da makamashi mara tsafta wanda ya haifar da cece kuce a yayin taron na bana a Dubai.
Kin san giremu wannan batu sauyin yanayi yana da muhimmanci kore, saboda haka ba mu son mu shiga wata jayayya akan wannan yace kaza ko wannan yace kaza. Abin da muke ji ba shine in masani sun kai bincike menene sun ka gani kuma menene rigakafi da sun kai shawara a yi. Kuma yanzu rahotannin masani duka sun kace in dai ba a bar amfani da man petrol ba sauyin yanayi zai karawa tabbat ne, kuma bala'o'i iri-iri da aka gani yanzu za su ringa karawa, kuma ba za a iya noma ko kiyo wanda an ka saba da shi ba, kuma karin zahi zai kara rashin lahiya ga yara da lattizawa da mutane duka. Kenan mu mu abin da muka gani a mai da hankali da abin da masani sun fice gar a bata lokaci ga jayayya.
Ranar 24 ga watan Fabrairun bana kuwa shirin yanayi ya nazarci batun dakatar da wani kamfanin haƙar ma'adanan uranium a Niger. Ga wani gutsure daga cikin shirin. Ilyas Abubakar mamba ne na kungiyar da ta kai karar kuma yayi bayanin irin illar da wannan ma'adanin yake yi wa dan adam da ma muhalli baki daya.
Tsarin uranium abu ne wanda inda ake beto shi yana tare da illoli daban-daban kama wasu gubobi da ake ce ma radon da wasu karhe masu yauni wanda suke zama makasudin bayyana wasu shuka da ake ce ma ciwon daji ko kuma abinda suke ce ma kansa daban-daban da ake iya samu. Uranium nan mu a Niger inda ake beto shi wuri ne wanda ake kiwo kuma wuri ne wanda ake harkar noman garka don ka harkar lambu da sauransu. Ne haka arlit a yaro arlit ya girma arlit ya zama yana da lahiya cikakka ko kuma kai da ke bako idan ka je duru da kaje da ka kwana ka tashi ka san da lalle akwai bambancin yanayin mahalli da inda yake ake rayuwa ta arlit da inda ba a rayuwa a can zaka ji wani yanayi na gajiya da baka sani ba a jikin ka take bayyana don ka abu ne wanda yake da illa rayuwar dan adam mahalli a kuma rayuwa ta dabbobi ta yau da kullum da ake a wannan wurin.
Mai sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah ne kowa ne komai ya raya mu za mu sake waiwaye akan wasu shirin da muka kawo cikin wannan shekara na 2023. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu ake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha. Yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To Hafiz a takaice yayin da ake ci gaba da samun asarar rayukan fararen hula a Gaza da kuma matsin lambar kasa da kasa da na cikin gida akan Amurka. Gwamnatin Biden na ƙara zage damtse wajen shawo kan Isra'ila ta rage ayyukan soji a yankin Palestine. Mai bada shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan ya tattauna batun jiya Alhamis tare da Prime Minister Benjamin Netanyahu da membobin majalisar ministocinsa na yaƙi da Isra'ila. A wani labarin kuma babban hassan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaidawa mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Jake Sullivan da ya ziyarci ƙasar a jiya Alhamis cewa za a ɗauki wasu watanni kafin sojojin Isra'ila su iya fatattakar mayakan Hamas a zirin Gaza. Gallant ya ce Hamas ta shafe fiye da shekaru 10 tana shirya kayan aikin ta a ƙarƙashin ƙasa da kuma a doron ƙasa kuma domin rusa kungiyar ta da tsauraran ra'ayin Islama akwai buƙatar lokaci mai tsawo kuma zai ɗauki watanni da yawa. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana zaben shekara mai zuwa a matsayin yakin ceton rai na ƙasarsa. Yakin neman zaben sa ya karkata ne akan haka da kuma da awar cewa ya inganta rayuwar Amurkawa ta hanyar matakansa kan tattalin arziki da damar zubar da ciki da kuma tunkarar barazana ga demokuraɗiyya. Kasar Japan na ƙara faɗaɗa ƙawancen tsaro da ƙasashe da dama na kudu maso gabashin Asiya gabanin taron koli na Japan da ƙungiyar ƙasashen yankin ta ASEAN mai zuwa wanda manazarta ke ganin cewa taro ne da zai warware halayyar nuna ƙarfi da ƙasar China ke yi a yankin. An tsara kasar ta Japan ce za ta karbi bakoncin taron na bikin cika shekaru 50 da kawancin kasashen Asiya da Japan a birnin Tokyo daga ranar Asabar zuwa Litinin. Shugaban yan sandan kasar Haiti yana ziyara kasar Kenya a daidai lokacin da hukumomin kasar ke shirin tura yan sanda zuwa yankin Caribbean da ke fama da rikicin yan daba. France Elbe na ziyarar kwanaki uku ne domin tattaunawa kan harkokin tsaro tsakanin kasashen biyu. A cewar wata sanarwa da shugaban 'yan sandan Kenya ya fitar.
Thomas Sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana. Ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da duniya Amurka. Zuwa madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe musallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.